Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan lokaci akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana yi jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a. Baba Yakub Makeri ne tare da Grace Alheri Abdu za mu gabatar muku da shirin nan na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
To baba, jami'an Amurka sun yi wa hukumomin kasar Mexico alkawali ba za a ta sakiyar bakin haure 'yan asalin kasar ta Mexico zuwa kasar su a lokaci daya ba. Rundunar sojin kasar Iraki ta ce dakarun kasar da Amurka ke marawa baya sun kwace tashar jirgin sama ta Mosul da ke karkashin ikon kungiyar IS tun shekara ta 2014. Kana hukumar kula da harkokin noma da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa kasar Zimbabwe za ta yi fama da tsutsar da ke cinye shuke-shuke bana.
To bayan wannan ma za ku ji labari kan ko kuma za ku ji irin hali da wasu 'yan Afirka mazauna Afirka ta Kudu suke ciki a wannan lokaci da suke huskantan hare-haren 'yan kasar.
Yanzu haka kuma bakin nan kuma ina ga daidai muke zuwa ga muna jira.
Kana nufin kuna jira idan suka zo da rigima kuma ku far musu da rigima?
Daidai muke yanzu haka ina abin da ta kasance kenan.
Muna kuma da rahoto akan wasu 'yan kasar Jamus da masu satar mutane suka yi awon gaba da su a garin wato Gagarku a jihar Kaduna. Sannan a jamhuriyar Niger kuma wasu mata ne suka yi wani taron baje kolin wake tare da nuna wasu nau'o'in abinci wanda suke yi da waken. Sannan kuma Mahmud Lalo na tafi da shirinsa na duniyar Amurka, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Jami'an Amurka sun yi wa hukumomin kasar Mexico alkawalin cewa ba za a ta sakiyar bakin haure 'yan asalin kasar zuwa kasar su a lokaci daya ba a wani yunkurin kwantar da hankali biyo bayan alkawalin da shugaba Donald Trump ya yi na ta sakiyar bakin haure da ke zaune a Amurka. Sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida na Amurka John Kelly da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson sun gana da shugaban kasar Mexico Enrique Pena Nieto da ministocin kasar da suka bayyana damuwa da rashin jin daɗin matsayin Trump akan hulɗar shige da fice da kuma cinikayya da Mexico. Kelly ya jaddada cewa ba za a ɗauki matakin soji wajen kama bakin haure ƙarƙashin shirin shugaba Trump na ta sakiyar bakin haure da ke Amurka ba.
There will be no, repeat, no mass deportations. Everything we do in DHS will be done legally.
Ba za a ƙara mai da bakin haure kasashen su masu yawa ba. Duk abin da muke yi a ma'aikatar tsaron cikin gida za mu yi shi ne bisa doka da kuma yadda ya kamata a kula da haƙƙin ɗan adam da tsari irin na shari'ar Amurka. Duk wani mai da bakin haure zai kasance kamar yadda tsarin shari'ar take ne.
Tillerson ya faɗa wata sanarwa cewa an yi tattaunawa mai ma'ana.
Although our two nations share a long history, our visit was forward-looking, focusing on common interests that would advance security.
Duk da kasashen mu guda biyu sun hada dogon tarihi, muna fatan ziyarar mu ta maida kai akan abubuwa masu muhimmanci da za su haɓaka tsaro da kuma tattalin arziki mai kyau. A zaman tattaunawar mu mun amince da dangantaka mai kyawun gaske, kasashe biyu masu ƙarfi. Lokaci zuwa lokaci za mu iya samun bambance-bambancen ra'ayi. Muna saurara a kusa kuma cikin nutsuwa gaba ɗayan mu a yayin da muke mutunta juna, sannan mu gabatar da abubuwan da ke damun mu cikin haƙuri.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka dai ba ta yi wani ƙarin haske dangane da tattaunawar da aka yi da shugaba Pena Nieto ba.
Rundunar sojin ƙasar Iraki ta ce dakarun ƙasar da Amurka ke marawa baya sun kwace tashar jirgin sama ta Mosul da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar ISIS tun shekarar 2014. Tashar talbijin ƙasar ta nuna akwatin talbijin cewa dakarun agajin gaggawa da kuma 'yan sandan gwamnatin tarayya sun kwace ikon tashar jirgin sama ta Mosul. Jama'ai sun faɗa a yau Juma'a cewa rundunar sojin ta kuma kwace sansanin soji da ke kusa da tashar jirgin saman, sun kuma shiga wata unguwa da ke Mosul karin farko cikin watanni da dama. Lieutenant General Raid Shakir Jawadat na ƙasar Iraki ya ce da ƙarun ta baga daza da taimakon jirage da ba su amfani da matuka da kuma manyan makamai na yaki ya sa sun kusa tashar daga wurare wanda suka ja daga da dama. Rahotannin farko na kwace tashar jirgin saman na nuna cewa an sami tarjiya daga mayakan ISIS, sai dai daga baya aka bada rahoton musayar wuta da mayakan wanda suke boye cikin gine-gine da ke cikin tashar jirgin saman. Kwace tashar jirgin saman zai ba Dakarun damar shiga birnin daga wato kudu maso yamma, kuma a karo na farko da suka kwace ikon yankin daga tekun wato gabar tekun Tigris.
Wani dan kona bakin wake ya kashe akalla mutane 35 ya kuma raunata da dama a ƙauyen Siriya dake kusa da Albaba kwana daya bayan da dakarun Turkiya da abokan kawancansu ƴan tawaye suka kwace wani gari mai muhimmanci daga kungiyar IS. Fashewar da ta auku yau Juma'a wani wajen taron na ƴan hamayya dake ƙauyen Susiyan ta kashe farin kaya da dama da kuma dakarun hamayya. Mutane da dama sun taru a ofishin tsaron ne inda suke neman izinin komawa Albaba da fadan da aka yi na tsawon watanni ya daidaita. Dakarun kasar Turkiya da na ƴan tawaye sun shiga garin jiya Alhamis bayan janyewar mayakan IS, abinda ya kawo ƙarshen fada da aka yi da nufin kwace wurin da ke ƙarƙashin ikon IS bisa ga cewar kafar watsa labaran kasar Turkiya da kuma ƙungiyoyin ƴan gwagwarmaya na Siriya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Shugaban kasar Amurka wato Donald Trump zai gabatar da jawabi ga dubai ɗin ra'ayin riƙau a yau Juma'a, a kwanaki uku na ƙarshe da aka kwashe ana gabatar da taron ƙungiyar, inda aka shata makoma kuma da tsare-tsaren jam'iyyar da ake kira wato CPAC a takaice, wanda ake gabatarwa a wannan shekara a wajen Washington DC. Matamakin shugaban kasa Mike Pence ya yi magana a wajen taron jiya Alhamis, inda ya yi wa taron masu aƙidar ra'ayin riƙau wato bayani cewar fadar gwamnatin Amurka ta Trump za ta cika alƙawura da ta yi wa mutane. Kawo yanzu Pence shi ne ɗan jam'iyyar Republican mafi girma da ya yi magana a taron na CPAC, taron jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau mafi girma da ake gudanarwa shekara-shekara. Mahalartan taron sun yi dafifi a hotel ɗin da ke National Harbor a jihar Maryland, kasancewa jam'iyyar Republican da ke riƙe da akalin fadar gwamnatin Amurka da kuma majis na farko kenan cikin shekaru goma. A wani jawabi da ya kasance tamkar kamfe, wanda Pence ya kira ga mai gidansa shugaban ƙasa Trump a matsayin wato mutum na ƙarshe da ke faɗa a ji da nufin kwace wurin da ke ƙarƙashin ikon ISIS, bisa ga cewar kafar watsa labaran ƙasar Turkiya da kuma wato ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya na Siriya.
Daga ƙarshe, hukumar abinci da noma ta duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa ƙasar Zimbabwe za ta bi kowace ƙasa a kudancin Afirka fama da tsutsar da ke cinye amfanin gona. Bincike na nuni da cewa yankunan Gokwe da kuma Zombe da ke jihar Midlands na ƙasar ne matsalar za ta fi shafa.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zan faro rahotannin namu ne daga Afirka ta Kudu, inda mutanen ƙasar suke kai hare-hare akan baki da ke zaune a cikin ƙasar kamar yadda suka yi a shekaru biyu da suka shuɗe. Wasu 'yan Ghana da ke a can ƙasar ta Afirka ta Kudu sun tabbatar mana da faruwar wannan abu. Da farko ga Malam Barhama.
Wallahi kai tsaye ne kai da shi wai baki muna karɓar ISIS, baki muna zuwa muna karɓar matansu, muna zuwa muna karɓar kuɗinsu, muna karɓar aikinsu, shikenan kawai sai ga sun shiga gari su ma kashe mutane, su ma buga mutane.
Shi yasa wurin naku ya faru, an samu wani da aka taɓa baƙo da ya zo?
Suna ba su shigo cikin unguwarmu ba don an zuba 'yan sanda sun yi yawa sosai, amma ta cikin gari suna barnata. Jiya sun kashe ɗan Najeriya ɗaya, suna kone-kone shaguna, suna kone kuma barayi suke mix cikin zuci suna sata, ka gane ko? Amma ainihin garin wanda suka san mutuncin kansu nan ba sa yin wannan abin.
Kuna iya ku fita ku yi harkokin da kuka saba yi?
Suna yi musu kadai a yau, don yau suka yi niyyar su yi sosai, yasa yau an announce kowa ya fita, yasa yau ba wanda ya fita. yau ga suka yi niyyar za su yi shi sosai zanga-zanga. Shi yasa yau tun jiya suka yi announce kan radio kamar kowa ya fita kansa ya je aiki. La'ainihin yan garin da kansu yau ba su je aiki ba.
To menene hukumar ainihin ita South Africa take faɗi?
To yanzu haka da jiya ya yi magana jiya da safe. Sai ya ce wai insha Allah zai provide security sosai ba za su yi su attack wani foreigner ba. Amma dai daga wannan guwa da ake ce ma Maraba Stars wannan guwan nan, unguwansu ne su yan garin nan. Suna nan suna kone-kone shaguna, to da shi wannan guwa ta kashe ɗin Najeriya jiya a jiya marance da yamma.
Wani kokari ainihin jakadun Ghana da sauran kasashen waje suke yi, wato embassies din sauran kasashen mu suke yi?
Yanzu hakan ga shugaban embassy Najeriya shi ne wayanda suka kokarta da suke shiga cikin lamarin da suke magana da manyan su. Suke magana da manyan garin nan daga cewa kamar su ma don kaga daga Abuja su ma suna da mutane daga Najeriya. Ina ga su ma sun je ga masu jeshi a embassy South Africa daga Abuja, suka kuma je daga MPN office daga Abuja, suka kado suka je da masu jeshi daga wurin. Shi yasa yanzu hakan ga su gwada hand news a nan kuma kamar mu ma mutanenmu da ke can laifin suna kan under attack.
To ina batun da ake cewa yanzu haka kun tsargu wasunku suna son su koma gida?
Zaka ga mafi yawancin mutane da suna ganin life suna under pressure. Shi yasa suna kaman inda suka samu za su koma gida. Mafi yawancin mutane haka suke magana. Suka ce life suna under pressure. In suka samu gida za su koma.
Suna na bawa. Abin da ke faru da mu yanzu haka ne, to yan kasan suka tashi da fada-fada da mu cewa ba aiki, ɗan Najeriya mu baki mun zo mun karbi ayyukansu. Mun zo muna sadda draft, muna ya'ansu suna sha, suna sun zama janki da sauransu. So yanzu haka sun tashi ne suke attacking mu from house to house. Kana ji ko?
Gida-gida kenan.
Yawwa, to yanzu sun yi abin da ba da su ɗaya ke gaba ba su biyu ke gaba. Abin ya zo on and off. The last time na ya zo ya abuku haka was less than 2 years daga daya. To yanzu haka kuma su kuma tada abin da ran Sunday Lahadi ne ya wuce ga. To abin da ke yanzu haka kuma bakin nan kuma ina ga daidai muke yanzu haka muna gidan.
Kana nufin kuna jira idan suka zo da rigima kuma ku far musu da rigima?
Daidai muke yanzu haka yanayin abin da ta kasance kenan, ba ka ba an ji mana dan ana zama kan jin daɗin mu.
To menene hukuma take faɗi? Ba ku yadda da mataki da hukuma ke ɗauka ba ne?
Gaskiya a ce maka gaskiya ne malam Abaya sunan shi, hukuma suna kokarin yan sandan ne da ba su da gaskiya, saboda yan sandan da dama su da kansu barayi ne, ba su mu suke ba. Isa suna taimaka mai yan garin nan suna yaki da mu. I mean, ako yau da news din safiyan ga wanda ya tashi ke cewa kamar ana interview shi daga CNN, yake cewa gaban hukuma cewa kamar in ya gaddan baki duka ya kashe da wuka. To in dai mutum ya sai gaban national television da whole world wide yana wannan magana, me yasa hukuma ba su kama wannan sashi saraka? An bar shi ya tashi ya tafi.
Allah Allah Allah, hada kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan
to madalla. A Najeriya kuma ma'aikatar 'yan sandan kasar ce ta sha alwashin kwato wasu 'yan kasar Jamus da aka sace su daga wato kagar koki na a jihar Kaduna. Ga wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya da rahoto akan haka.
The police mobile force and police surveillance helicopters and the special.
A yanzu haka jiragi masu sokar angulu na shawagi a yankin kagar ku na jihar Kaduna don gano inda waɗanda suka sace jamusawan biyu masana ilimin tarihi na kotsoffin kaya na mutanen dauri suka ɓoye mutanen don a gano su a raye. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Moshood Jimo ke yi wa manema labaru bayani kan binciken jamusawan biyu da ke aiki da hukumar gidan adana kayan tarihi. Jimo ya ce an sace jamusawan yayin da suka shiga dajin kagar ku don haƙo wasu ramuka da hakan zai ba su damar gano kayan tarihi, inda masu sace mutanen suka mamaye su da kashe wasu fararen hula biyu da ke yi musu rakiya. Hakanan kakakin 'yan sandan ya ce jamusawan na da jami'an tsaro da ke kare lafiyarsu, amma lokacin da akasin ya faru ba su tafi da jami'an ba. Wannan kalubale na satar mutane ya ta'azzara a jihar Kaduna, inda akan gargaɗi mutane da su yi taka tsantsan da tsayawa kan tagwayen hanya ma tsakanin Kaduna da Abuja, musamman inda ke da dazuka. Kwanakin baya ma masu sace mutanen sun sace dan majalisar tarayya daga Katsina Sani Bello Mashi, wanda a lokacin ma baya jin dadin jikinsa, inda bayan wani lokaci aka samu aka sako shi. A makon jiya ma dai Allah ya yi masa rasuwa. Tsohon minista Bagudu Hirsi ma ya taba fadawa kumar barayin a tsakiyar Kaduna. Suleiman Hashim wanda ya tattaki daga Lagos zuwa Abuja lokacin murnar lashe zaben shugaba Buhari a 2015 ya taba tsallake rijiya da baya daga masu satar mutane.
Idan ka lura wayannan maganan kinafin dinnan yayi kamari kwanakin baya. Ina ji dadi kamar yanda ita hukumar DSS da hukumar ƴan sanda da suke da haƙi wajen bada kariya ga al'umar ƙasa sun mudukufa sun zo da wasu tsaruka daban sun shigo da wasu na'ura wanda suke saurin detecting din tracking din mutanen nan wanda suke irin wayannan abubuwan. Idan ka lura da cewa abubuwan nan sun ragu sosai fiye da kwanakin bayan da suka yunkuru domin ƙarin na'urori kamar yadda shi shugaban watsa labarai Garba Shehu yayi magana da irin sababbin na'urori wanda cewa ko ka kashe wayanka ko da duk inda kake da wayanka ko a kashe take idan za a yi tracking ɗinka za a iya ganin ka saboda sababbin na'urori da aka zo. So tabbaci mutanen nan ana kama su kuma yanzu kuma sun ragu kuma su da kansu suna jin tsoro. Kuma duk da haka dai muna ƙara jawo hankalin hukumar tsaro da ta ƙara sa ido a irin wayannan abubuwan domin abubuwan dai sun dai ragu. Tabbaci an dan samu ci gaba an samu a sun yi kokari domin an rage ba kamar da ba. Insha Allah kuma nan gaba kadan idan yanda hukumar tsaro ta yunkura da wannan kokari na tabbatarin Allah da wannan zai zama shi ma kamar maganan Boko Haram tunda ta fara zama ita ma labari.
Zuwa yanzu dai ofishin jakadancin Jamus a Najeriya bai fitar da sanarwa kan matakin ceto mutanen ba da kuma yawanci sukan karbi makudan kudin fansa kafin sake waɗanda suke garkuwa da su musamman ma dai Turawa.
The force wishes to implore them to always request and obtain police escort.
Kakakin yan sanda Mushid Jimu ya shawarci ma'aikata daga ƙetare su rika tafiya da jami'an tsaron lafiyar su yana mai nanata kudirin rundunar wajen kare lafiyar bakin. Nasura da mai hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wa ya san gobe banda Allah an ya sani mu ganta wanda dai ya sani mu ganci.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. A jamhuriyar Nijar kuma an yi wani taron baje koli ne na wake a ƙasar inda mahalarta suka bayyana yadda suke sarrafa wake su yi abinci kala-kala da shi. Ga Tamar Abali da ƙarin bayani.
Baje kolin ya haɗa manoman wake, mata masu sarrafa wake inda suka kawo nau'in wake daban-daban. Matan kuma suka gabatar da abinci kala-kala da ake sarrafawa da wake. Kamar yadda waɗannan mata suka bayyana.
Sana'ar gida, gurfi ma katifu, da gato, da maka, da garin ɗan wake, da kuskus, da wake. Muka salce muka gyara gasu su ne muka kawo abinci kala-kala babu irin wanda ba dan wannan wake sulbabbe mu muna salatin wake da shi sai mu salata mu gama da shu da kwai mu salata da shi.
Madam Biba Albaja yaro da yake shawon garin yara bai yayi tamun wahal abada. Kunu ne ake ma yara wata shi wanda suke da wata 6 zuwa shekara 2 yana hana yaro ya kama wa da tamuwa. Ko mace bata da nono tana iya sha yana ba da nono mai kyau.
Wannan fusa'a ta sarrafa wake jama'a sun yaba da ita sosai.
Sunana Hadiza wannan kayayyaki kala-kala wallahi sun birge mu a hakan ga wannan ai karuwa ce ma muke gani kuma abu ne mai gina shiki.
Sunana Nazifu Salis tsakani ya Allah wannan abin ya birge mu gaskiya saboda mi lokacin baya ba mu amfani da shi. To amma yanzu gashi Allah ya kawo mu lokaci wanda ya kasance ƙarin ci gaba ne a wannan ƙasar tamu. Saboda me yandin mutumin da ya amfani da shi ya je kawai iyalin shi to zai yi kwadayin ya ƙara amfani da wani makamancin irin wannan.
A ɗaya waje kuma masu aikin waken kira suka yi ga hukumomi da masu hannu da shuni da su sama musu hanyoyin da za su bi don sayar da kayayyakin su cikin mutunci.
Na huto daga garin Murya. Muna daga cikin kungiyar mu ta Union Inganci masu sarrafa kayan wake. Mu kiran mu wajen gwamnati ya kama mun wannan sana'ata mu ta ci gaba kenan da masu hannu da shuni kenan wannan abu an muka yi shi kaman wannan kaman wani kaman ƴan tamuwa da ake fodda wani kuɗi ko a ba su ko ko wani abinci kenan ayi ka zauwa su mu hanya ana zauwa ana dauka kayan mu ton guda ana aikawa ana sayan kayan mu.
Lawalin da noman wake nake kuma ina saida irin wake hailau. Abin da ya kamata a inganta noman da abuwa shi misali mutane bangare abubuwa da suke kulawa da bangaren noma ya kamata a kama musu ya kasance an kawo taki nan gwamnati ta yi kokarin ta to amma matsaloli suna nan ga talakawa kudin sayan takin a lokacin nan.
Hajiya Agaisha ɗaya daga cikin mata masu sarrafa wake a nan da magaran kira ta yi ga mata kamar haka.
An cika mata yanzu ba nan ba zamanin ya kuma ya canza ba irin da ba ne ya kamata mata su tashi da kansu su
su nema da kansu.
Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nija.
Madalla a gaida Tamar Abari. Wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu karfe 10:20 kenan na safe a nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. A ranar 24 ga watan Satumba bare ne aka bude ɗakin adana kayan tarihin Amurka bakakken fata ɗan asalin Afirka a nan birnin Washington DC. Bai dan bara manta ba a wannan wata na Fabrairu kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata. Akan sadaukar da shi baki ɗaya matsayin watan Amurka bakakken fata ɗan asalin Afirka a nan Amurka domin yin dubi kan irin rawar da suka taka wajen gina wannan ƙasa. Saboda haka ne kuma za mu yi dan waiwaye kan bikin bude wannan ɗakin adana kayan tarihi na Amurkawa bakakken fata ɗan asalin Afirka da aka yi a bara. Sunana Mahmud Lalo. Wannan biki wata dama ce da ta baiwa wasu dubban mutane ikon zuwa babban birnin Amurka daga wasu sassan ƙasar domin su kasance cikin mutane na farko waɗanda za su fara ganin wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi.
Yadda aka baje kayayyakin tarihin daga wani zamani zuwa wani zamani abu ne da ba kasafai ake gani ba.
Ɗakin adana kayayyakin tarihin yana ɗauke ne da bayanai kan yadda aka fuskanci zamanin safarar bayi zuwa lokacin da aka fuskanci al'adar nuna wariya.
Mutane da dama ba sa son yin magana kan zamanin da aka yi safarar bayi, amma ina ganin yana da mahimmanci saboda kakanninmu sun fito ne daga Afirka, inda aka kawo su nan kuma bayi ne. Ina ganin wannan ba abin kunya ba ne domin irin jajircewar da suka yi suka kawo har nan.
Da yawa daga cikin kayayyakin tarihin da aka baje a wajen, ba za a iya saka musu farashi ba saboda mahimmancinsu, waɗanda aka tattaro daga iyalai daban-daban, kuma ba wai kawai daga fitattun mutane ba, har da matalakawa da ke da burin su kyautata rayuwarsu, kamar irin su Alex Davis da ya fito daga jihar Michigan.
Ina ga yaran yau na da buƙatar su san cewa akwai tarihin da ya kamata a canja, kamar yadda nake gaya wa ‘ya’yana su san cewa ba lallai su ma su yi haka ba.
Mutane da dama dai na cewa wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi zai nuna irin ƙalubalen da Amurkawa ‘yan asalin Afirka suka fuskanta da kuma irin gudunmawar da suka bayar wajen samar da tarihin ƙasar ta Amurka. To a ɗaya ɓangaren kuma a farkon makon nan ne fadar White House ta yi kuskure ma ga yunƙurin da shugaban Amurka Donald Trump ke yi na fitar da baƙin haure da ba su da takardun izinin zama a ƙasar nan. Lamarin da baiwa ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta Homeland Security damar fitar da wasu sabbin ƙa'idoji da za su baiwa hukumar ƙarfin aiwatar da wannan aiki. Sean Spicer shi ne kakakin fadar ta White House, ya kuma ce za a yi aiki ne tare da mutunta waɗanda za a mayar da su ƙasashensu.
The memo regarding the executive order border security and immigration enforcement.
Wannan umarni na samar da tsaro akan iyakokin Amurka zai ƙara wa ma'aikatar tsaron cikin gida ƙarfin samar da tsaro akan kudancin iyakokin ƙasar domin hana baƙin haure shigowa a kuma fitar da waɗanda suka riga suka shigo.
Waɗannan sabbin matakai sun ƙara faɗaɗa ire-iren mutanen da za a fitar da ƙasar nan tare da taimakon hukumomin tsaro. Sai dai fadar ta White House ta ce ba wai da wata manufa ake so a aiwatar da wannan aiki ba, illa a fitar da waɗanda suka zama barazana ga Amurka.
The message from this White House and from the DHS is that those people.
Wannan sako da ya fito daga fadar White House da kuma hukumar tsaron cikin gida na nufin waɗanda suke cikin ƙasar nan kuma suka kasance barazana ga jama'a ko kuma suka aikata wasu laifuka na daga jerin mutanen farko da za a fitar, kuma za mu ɗauki tsauraran matakai wajen ganin mun aiwatar da hakan, inji Spicer.
Sai dai wannan sabon yunkuri ba zai shafi wasu kaɗan daga cikin baƙi marasa takardun izinin zama ba, inda za a basu su cigaba da zama da kuma aiki a nan Amurka. Ko da yake hakan ba wai ana nufin an basu izinin zama na dindindin ba ne. Masu saro da aka makawo ƙarshen shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri. Ni Muhammad Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gaida Muhammad Lalo. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Comrade Jibrin Al-Mustafa Gusau, Bashar Kansila mai tukunya da Ado Salati Goma ga Annabi. Kuka ce VOA Hausa, da Allah ku bamu dama mu kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta samar da kyawawan tsari a cikin shirin nan nata na Empower, saboda mafi yawan waɗanda za su amfana da wannan shirin ba su san inda aka dosa ba. Tagba ma ta haɗin gwiwa ce daga Malam Ango malamin makaranta da Sani mai langi-langi Yawuri. Kuka ce, Ubangiji Allah muna roƙonka da sunayenka 101 daga yayyewa shugabanmu na Najeriya Muhammadu Buhari lalura take damunsa, domin ya dawo ya ci gaba da gudanar da aiki da al'ummar Najeriya suka ɗora masa da yardarka ya Ubangiji Allah. Salam sashen Hausa, don Allah ku bamu dama mu yi tir da Allah wadai da bakin halin da wasu daga cikin al'ummar ƙasar Afirka ta Kudu suka ɗauka na ƙyamar baƙaƙen fata. Waɗanda har wayewa garin yau suna kisa da wawurai dukiyoyin ɗan uwansu baƙaƙe. Sako daga Abdul Malik Sa'idu mai biriji ta Shibagu Gusau da Abdullahi mai Kemis ɗan Ɗorawa Gusau. Sako na gaba ta fito ne daga Ilyasu Muhammad Tungan Bako, inda kace ya zama wajibi ga hukumomin ƙasar Afirka ta Kudu da su ɗauki matakan gaggawa domin daƙile rikicin da ya kunno kai a ƙasar na kashe-kashen baƙaƙen fata, da kuma baiwa gwamnatin waɗannan ƙasashe tabbacin cewa irin haka ba zai sake faruwa ba. Da ƙarshe sautin fito ga Abbas Sa'ad Mahuta kake cewa, Assalamu VOA Hausa, haƙiƙa ya kamata gwamnatin ƙasa ta Najeriya ta dakatar da kamfanin MTN mallakar ƙasar Afirka ta Kudu a Najeriya, don yadda 'yan ƙasan suka zama bakin kaza, kuma abin mamaki yadda ba su kallon halaccin da Najeriya ta yi musu a can baya. To Ubangiji Allah shi kyauta.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jami'an Amurka sun yi wa hukumomin ƙasar Mexico alƙawari cewa ba za a ta sakiyar bakin haure 'yan asalin ƙasar ta Mexico zuwa ƙasarsa a lokaci ɗaya ba, a wani yunkurin kwantar da hankali biyo bayan alƙawarin da shugaba Donald Trump ya yi na ta sakiyar bakin haure da ke zaune a nan Amurka. Sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida na Amurka John Kelly da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson sun gana da shugaban ƙasar Mexico Enrique Pena Nieto da ministocin ƙasar da suka bayyana damuwa da rashin jin daɗin matsayar Trump akan hulɗar shige da fice da kuma cinikayya da Mexico. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe aƙalla mutane 35 ya kuma raunata da dama a ƙauyen Siriya da ke kusa da Albaba kwana ɗaya bayan da dakarun Turkiyya da abokan ƙawancensu 'yan tawaye suka ƙwace wani gari mai mahimmanci daga ƙungiyar IS. Fashewar da ta auku yau Juma'a a wani wajen taro na 'yan hamayya da ke ƙauyen Sosiyan ta kashe farin kaya da dama da kuma dakarun hamayya. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabi ga dubban 'yan ra'ayin riƙau a yau Juma'a, kwanaki uku na ƙarshe da aka kwashe ana gabatar da taron ƙungiyar inda ake shata makoma da kuma tsare-tsaren jam'iyyar da ake kira CPAC.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci, sai kuma an ji ba za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Amma kafin mu yi sallama da ku, muna taya Abdulrazzaq Mustapha Sandu da matarsa wato Sakina Jibril Muhammad aurensu da za a ɗaura a ranar Lahadi na ƙarshen wannan mako a gidan kuɗi ba wasa ba, zangon Old Tafo a birnin Kumasi, Ghana. Allah ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa a ɗan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Grace Alheri Abdul Taya muka gabatar da wannan shiri. Baba Yako Makeri ne ke sallama da ku. A ci gaba da sauraren VOA ga shirin yau da gobe.